السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم الخميس شدا بقي جوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو دثلاثين دوكو كما عشرين دشدا جوة bakwai na shekara ta 2012 ta miladiya zamu tashi a aya ta 70 a cikin tafsirin da muke karantawa na suratul an'am a cikin wannan wata na ramadan mai albarka Allah ya ba mu albarkacin sa kuma ya ba mu albarkacin alqur'ani akwai daga cikin tambayoyin da aka rubuto yau akwai wannan yana cewa dan Allah muna so a kai ku kanmu wajen gwamnati dangane da turin mashin a daure a sassauta mu al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ga azumi kuma ga turi sannan ya kamata a ja hankalin su wajen ibada yayin goman karshe saboda zuwa masallaci sallar dare dan Allah malam a ga gwamnati su taimaka Allah ya bada iko to wannan abun wato akoka ma su jami'an gwamnati ne da shi halin da musulmi suke ciki a cikin watan Ramadan saboda tsanani ne da mutane suke ciki ko jiya kuma kowa yana gani irin yadda zaka ga mace da goyo mutum yana dauke da matarsa da goyo da wani yaron akan tanki da wani yaron tsakanin su amma a kallafa masa kan cewa sai ya sauka daga kan babur din nan ga azumi da turi wannan takuna ne da kuma rashin la'akari da halin da musulmi suke ciki na ibada da rashin kula da halin da suke ciki a gancen gaskiya wannan abu ne wanda yake dole jami'an tsaro su duba saboda halin da mutane suke ciki indai suna son samu nasara akan abin da suke yi gwamnati tana so ta samu nasara akan abin da take yi dole ta tausaya ma bayin Allah wanda duk yaji tausayin wanda suke na bayin wanda yaji tausayin bayin Allah shi ma Allah zai ji tausayin sa man la yarham la yurham wanda baya jin tausayi kuma ba za a ji kansa ba to hakika muna bukatar jin kan Allah jalla wa ala to daya daga cikin hanyoyin da zamu samu jin kan Allah shine waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su matsayi na sultani su ji tsoron wanda suke karkashin su saboda haka muna kai kukan mu ga Allah jalla wa ala kan ya yaye mana wannan tsanani da muke ciki awwalan wa qabla kulli shay sannan kuma muna kira ga gwamnati ta kula da halin da talakawanta suke ciki ta zo ne domin maslahar al'umma saboda haka ba muna zarginta da kan cewa ba ta san maslahar al'umma bane amma ta auna ta gani ko yaushe maslaha biyu tai mu'arada tai sabani da juna ana rinjayar da wanda ta fi maslaha ne to halin da mutane suke ciki ya kamata a duba halin da ake ciki na tsanani kan a sauƙaƙa ma mutane sannan wannan yace tambayar da yake ita ce akan addu'a ta musulmi da ta kirista lokacin wani taro da za a ce musulmi su yi kirista ma su yi to idan mutum ya kasance a irin wannan waje yaya zai yi idan kirista suna yi kuma idan aka ce yayi a madadin musulmi in aka ce yayi a madadin musulmi yayi amma yayin da kirista suke yi kada ka ce amin dan ba Allah suke roko ba mukhlisina lahuddin to addu'a da suke yi da shirka tunda suna ambaton suna yin shirka da Allah jalla wa ala a cikin addu'a ce addu'a da suke yi a Yesu suke kira ba Allah suke kira ba ko kuma su ce sun yi addu'ar ta hanyar Yesu wanda yake shi ma duk wannan yana ɗaya daga cikin wato a nau'i ne na shirka a ce an yi shi ne tsani wajen addu'ar ta hanyar sa ake jefa addu'a ba wai tawassuli ake yi da shi ba a'a addu'ar ake yi a roƙe shi sannan ta kai ya zuwa ga Allah ta hanyar roƙonsa domin shi ma ɗaya ne da Allah a wajen uluhiyya a cikin faɗin su na shirka Allah ya sare mu saboda haka wannan kuskure ne kuma idan mutum shi yasa din ma idan mutum yana cikin wani matsayi na mas'uliyya maimakon ya ce za a buɗe taro da addu'a ta musulmi a rufe da addu'a ta kirista ko a buɗe da addu'a kirista a rufe da ta musulmi a buɗe taron kawai kai bismillah ka fara magana bismillah ka shikenan kai abinda ake nema cewa a cikin taro kada ayi taro a tashi ba ambaci sunan Allah ba domin abinda a hadisi haka yazo a cikin hadisi duk mutanen da suka yi taro suka tashi basu ambaci sunan Allah ba basu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai ya zamanto musu da na sani wannan zaman da suka yi to zaka kai bismillah kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ka fara wannan yace dan Allah ne ake karantawa in an yi sujada a yayin da ake karatun alqur'ani eh akwai hadisi da yazo na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an hassana shi na cewa wani bawan Allah ya ga wata bishiya ta yi sujada da yana karatun alqur'ani sai ji abinda take karantawa yazo ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa iqrari shine Allahumma aktubha li indaka ajran wa da'anni biha wizran wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud daga cikin hadisin da aka ruwaito akwai shi ma addu'a yana cikin addu'o'in Hisnul Muslim a cikin sunan Abi Dawud sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi saboda kai da mutum ya karanta waɗannan yayi idan kuma ma bai haddace ba ya karanta tasbihi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhanaka allahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma aghfirli yayi daga cikin dukkan jinsin addu'o'i da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a cikin sujada amma waɗannan guda biyu sune riwaya ta zo bidat akan sujudu tilawa nasu wannan yace yana neman taimakon addu'a saboda samun admission Allah ya sare maka ka samu admission inda kake nema shin game da ciwon hauka zan sadaka domin neman waraka domin mun yi maganin asibiti da na gida abin har yanzu yana nan kuma a taimaka min da shawara domin waraka eh wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dawu mardakum bis sadaqa ku neman ma marasa lafiyan ku waraka ta hanyar sadaka saboda haka sadaka tana ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi domin neman waraka dan haka za ka iya yin sadaka ta shayarwa ta ciyarwa ta tufatarwa ta biya ma mutane bukatunsu wanda suke sun shiga cikin halin tsanani da fata da kauna da tawassuli da cewa Allah kai ma kamar yadda ka yayi musu wannan tsanani kai ma Allah zai yayi maka wannan tsanani to kuma tunda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai haka kana sadiqan mukhlisa kana mai gaskatawa kana mai ihtisabi mai neman wannan lada din kuma ka dawama akai domin ita addu'a tana bukatar naci kai tayi har ka sami ijaba bi idnillah addu'a ibada ce saboda haka abubuwan da kake roko na Allah da sauraron faraj sauraron yayewa da kake na Allah ibada ne kuma Allah madaukakin sarki mai amsa addu'a ne da ɗayan abu uku ko dai biya maka bukatarka a nan duniya ko ya sauke maka wani mummuna ya kawar maka da shi wanda yake yana daga ciki ya yafe maka zulubanka ko kuma ranar alkiyama Allah ya dauka darajarka albarkacin wannan addu'ar da kai saboda haka in dai ka tsaya kai addu'a mukhlisan ga Allah jalla wa ala babu asara a ciki baka tabe ba alkhairi ne da kake samu wannan yace mutum ne ya mutu ya bar ƴaƴa da dama sun kai 25 kuma sai ya bar kadara wadda ta kai kimanin naira miliyan 100 to wani daga cikin magada sai ya dau side na cewa ba za a sayar ba saboda babansu ya bashi wasiyar kada a sayar saboda su dinga karbar kudin haya kuma da yawan su ba su da hali menene hukuncin wasiyar a addinin musulunci ta babansu a wasiya ana yin wasiya shine mutum ya nemi wani abu na aikin alkhairi wanda za a yi da dukiyarsa bayan ya mutu ko kuma wani haƙƙi da yake kansa ya yi wasiya kan a biya wannan haƙƙin bayan ya mutu idan ya zamanto kan cewa ta haƙƙi ce to wannan wajiba ce kamar an bar kuɗi bashi a kanka kai wasiya dan a biya wannan bashin yin wannan wasiya din wajibi ne akwai kuma wacce take ta mustahabbi shine kai wasiya na ai wani aikin alkhairi bayan ka mutu to wannan shi ma yana daga cikin abin da yazo a cikin shari'ar musulunci ana kayyade abinda zaka iya wasiya da shi a cikin dukiyarka kashi ɗaya cikin uku amma ba a wasiya da abinda yake sabo shi yasa Allah ta'ala ya ce wa man khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala ithma alayh wanda yaji tsoron mai wasiya zai yi zalunci a cikin wasiyar tasa ya ba mu waɗansu wanda ba su cancanci ai musu wasiya ba, kamar mutum magaji ne yana da rabansa na gado, sannan kuma ka kebance shi da wani ƙarin rabo a cikin wasiya, wanda yake wannan zalunci ne ga magada. Au isman, ko kuma yana jin tsoron laifi ga mai wasiyar, shine yayi wasiya da abin da yake ya saba ma ka'idar shari'a. Kamar wannan wasiyar, mutum ya wasiya cewa ba za a sayar da dukiya, ba za a sayar da kadarar da magada suke da ita ba domin a raba mu kowa haƙƙinsa. Wannan kuskure ne, domin yayin da ya zama lokacin da ya riga ya mutu, dukiya ta rataya da haƙƙin magada, ba haƙƙinsa bace. Saboda haka yayi tasarrufi a ciki, yayi tasarrufi ne wanda yake batil, wanda yake bashi da asali a cikin shari'a. Saboda haka in dai ba su ne suka yi shawara suka ga kan cewa mafi maslaha a gare su shine su zamanto sun bar wato tarayyarsu a cikin wannan kadarar ba, idan suka yi babu laifi, saboda haƙƙi, saboda nasu ne, kuma babu laifi a yi tarayya a cikin mulki. Amma idan ya zamanto ko da mutum ɗaya ya saba, to al-aslah, abin da yake shine mafi maslaha, shine a raba wannan dukiya, kowa ya samu rabansa. Wannan yace kuma shafa hannu a fuska bayan addu'a ya tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan mas'ala ce wadda take akwai hadisai da suka zo, amma hadisan da yawa daga cikin riwayoyin malamai sun yi suka akan ingancinsu. Sai dai Al-Hafiz Ibn Hajar yana cewa saboda yawansu za su kai zuwa ga darajar Al-Hadithul Hasan. Al-Hadithul Hasan yana ɗaya daga cikin jinsin hadisin da ake kafa hujja da shi don a tabbatar da hukunci a cikin shari'a. A bisa wannan yake ganin babu laifi kan mutum in yayi addu'a ya shafa fuskarsa da hannayensa, saboda abin da ya tafi a kai na cewa hadisan sun kai ya zuwa ga martabar kafa hujja da su. Amma waɗansu malamai kuma, wanda daga ciki akwai Sheikh Bakr ibn Abdullahi Abu Zaid rahmatullahi alaihi, Allah ya ji kansa, ya rubuta risala akan ya bibiye tafarkin waɗannan hadisai, yace ba su inganta ba. Saboda haka akan wannan yake ganin inkarin shafa wato hannu, shafa fuska da hannu bayan an yi addu'a. Amma kamar yadda muke yin bayani cewar hadisai da suka zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa wajen addu'a, hadisai ne masu yawan gaske har sun kai zuwa ga wato martabar tawatur. At-tawatur shine hadisai da aka rawaito su ta hanyoyi masu yawan gaske, wanda yake zaka yanke akan cewa wannan hadisin tabbas haka yake, ya tabbata yaqinan, ba da zato ba, mai rinjaye, a'a da yaqini 100% cewa haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. A wajen malaman hadisi ba sa shakka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannunsa wajen addu'a. To amma tare da yawan hadisan nan da ingancinsu da hanyoyi daban-daban da aka rawaito su, a ce babu guda ɗaya da ya inganta cewa ya shafa hannunsa, ya shafa fuskarsa da hannunsa. Wannan dalili ne mai ƙarfi akan rashin ingancin a shafa fuska da hannaye yayin da mutum ya yi sallah, ko alal aqal cewa nadiran aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Domin da yana yi kamar yadda yake ɗaga hannu, da haka za a ruwaito ya zamanto shi ma shafa hannun, idan ma dai bai zamanto tawatur ba, ya zamanto an ruwaito shi da isnadi ingantacce. Amma kasancewa babu riwaya guda ɗaya da ta inganta, sai dai an harhaɗa wanda zai nuna cewa akwai ɗan burbushin gaskiya akan cewa yana da asali, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewar a shafa hannu ɗin a fuska. Abin da za mu fahimta a nan shi ne kan cewa yawan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kusan gabaki ɗayan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, baya shafa fuskarsa da hannayensa. Don haka bari shi ne ya bi. Amma kuma kada ka yi ɗauki wanda yake shafawa akan cewa ya yi bid'a, saboda yana da madogara. Saboda daga cikin malamai akwai wanda suke ganin hadisin ya tabbata a iya kafa hujja da shi, shine Al-Hafiz Ibn Hajar, kuma ba shi gege bane a wannan ilimi, babban malami ne, bajibin malami ne wajen ilimin hadisi. Saboda haka ya yi hukunci akan cewar waɗannan hadisai za su kai zuwa ga rutubar wato martabar Al-Hadithul Hasan, wanda za a iya kafa hujja da shi. Saboda haka babu inkari ga wanda yake, don haka ba za ka ga malamai sun yi inkari ga wanda yake shafa hannu, yake shafa fuska a cikin addu'a ba, sai kawai abu jire ɗaya shine suka yi inkari, shine yayin da ake yin addu'ar kunuti a cikin sallah. Wannan an ruwaito daga Imam Ahmad Ibn Hanbal da Imam Abu Bakr al-Baihaqi duk suna inkari akan mutum in an yi addu'ar kunuti ya shafa hannunsa ya shafa fuskarsa cewa wanda diye wanda ba wanda Imam Ahmad yace ba wanda yake wannan sai jahili haka zalika al-Imam al-Baihaqi yayi inkari kan cewa wannan yana daya daga cikin abin da bashi da asali a cikin addini amma in ba a cikin sallah ba to ba a ruwaito suna inkari akan cewa nasabtawa wanda yayi haka ya zuwa ga bid'a ba hatta an ruwaito daga Imam Malik kan inkarin shafawa shafa fuska yayin da akai addu'a amma malaman mazhabar Malik sun dauke shi kan cewa siyakin maganar sa tana ishara ne ga cewa shafa wanda ake yi a cikin addu'ar kunuti shine Imam Malik yayi inkari dan haka mujarradin shafawa a cikin addu'a idan mutum ya gama ba abin inkari bane sai dai a kasancewar wato a bayanin illa wannan illar da muka bayyana na yawan na wato yawan riwayoyin daga daukaka hannu da kuma rashin ingantar riwaya ko daga guda daya akan shafawa yana nuna kan cewa abu ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske dan haka a barin sa mafi yawan lokaci shine yafi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يفسقون
الله تعالى يجي ينا أمرتر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجي مسا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا كربود وأن دسكا ركاء الدين سو يزمن تو واسا دورجي وغرتهم الحياة الدنيا كما رأيوا الدنيا ترو إيسو وذكر به كي وأزيد القرآن أن تبسل نفس بما كسبت دو من كدري يحلك سبودا ساكمكم أبندي أي وترهاب ساكمكم أبندي أي كتا نميقون أيوكا ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع شي وانا ري باشي دواتو مجب انشيبا اللابا واندزي تيمكي واندزي باشي تيمكو يحنا أي مسا أذابا wala shafi' ba shi da wato mai yin ceto wanda zai nemi alfarma kan kada ai masa azaba wa in ta'dil kullu adlin la yu'khad minha wannan ran da zai bayar da dukkan fansa domin zai bayar da dukkan abin da za a bayar na yin fansa domin a fanshe shi kada ai masa azaba la yu'khad minha ba za a karbi wannan fansa daga gare shi ba ulaiikal ladina ubsilu bima kasabu to wadannan sune wadanda suka halaka saboda abin da suka aikata makawo kansu lahum sharabun min hamim suna da ruwan sha suna da abin sha ruwa na sha wanda yake na wato ruwa mai tsananin zafi wa azabun alimun da azaba mai radadi bima kanu yakfurun saboda abin da suka kasance suna akai na kafirci to kamar yanda muka ce wannan umarni ne ma'anar wannan aya umarni ne ubangiji jalla wa ala yake yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan al'ummarsa kuma mabiyansa su ma suna biye da shi kan wannan umarni ya hada tare da su kan ya rabu da waɗanda suka maida addinin su wargi da wasa al-la'ib kamar yadda muka ambata a ayoyin da suka gabata shine wato abin da yake bashi da wata fa'ida a bayansa bashi da wata manufa sahihiya la abin da zai kawo amfani wala abin da zai kawar da barna kamar wasan yara yaro yana wasa ba yunwa wato ba yunwa zai masa magani ba ba kuma a wata kyauta za a bashi ba wani abu zai samu ba a cikin wasan sai dai kawai a yin wasan wato domin yin wasan ba dan akwai wata manufa sahihiya ba wargi kuma shine abinda mutum yake wato dauke ma kansa damuwa da since ma kansa bakin ciki da rashin jin dadi da wani abu wanda yake ki ganin zai bashi wani jin dadi sawa'un wannan jin dadin na halal ne ko ba na halal ba wannan shine Allahu abinda zai shagaltar da kai a to an sifanta addinin an sifanta waɗannan mutane da cewa sun dauki addinin su wasa da wargi waɗanda ake nufi annan su ne mushrikai domin addinin su haka yake Abdullahi ibn Abbas ya fassara cewa ma'anar sun mai da addinin su wargi da wasa shine addi wato idin su wanda yake idi yana ɗaya daga cikin alamomin addini na kowace al'umma dukkan al'umma tana da ranakun idinta to idin al'ummar kafirai idi ne wanda ake yin wargi da wasa domin kaga akwai idin da zaka ga kamar in kana ganin a irin a waɗanda suke bautar gumaka akwai idi wanda zaka ga kamar idin me ake ce masa koli na in India wanda zaka ga aita a zo aita sawa mutane kala a dauki yum kala iri iri duk wanda yazo wucewa sai a abin nan sai a hura masa wannan kalar ana wasa ana kida ana tsalle wai an yi wannan wai addini ne haka babu wata manufa sahihiya a cikin yin wannan to haka dalika kamar yanda Allah ta'ala ya sifanta sallan mushrikai wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ibadarsu a wajen dakin Allah illa muka'an wa tasdiya shine fito da safi shine abinda suka mayar shine al'ada shine addinin su sabanin idin musulmi wanda yake shine alamar addinin su wanda abinda ya kunsa shine sallah da girmama sunan Allah da sadaka da sada zumunci da yin sallama ga juna ma'anoni waɗanda suke masu ma'ana masu tsada manufa ingantatta manufa sahihiya to wannan shine bambanci na addinin gaskiya da addinin ƙarya addinin ƙarya an gina shi ne akan wasa da wargi babu wata manufa ingantatta a cikin sa to Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu'minai masu biyayya a gare shi ne an nemi mu'minai su bi shi akan wannan kan karabu da waɗannan wato kada ka damu da su kada su zamanto har abin da suke yi na addinin nasu ya sanya ka kana sha'awan cewa ko akwai wani abu a ciki babu wani abu a cikin addinin nasu illa wargi da wasa saboda haka ka kyale su karabu da su a cikin bacin su wa gharratuhumul hayatud dunya sifa ta biyu ta addinin nasu shine rayuwar duniya ta ruɗe su domin su ne waɗanda suke cewa in hiya illa hayatunad dunya wa ma nahnu bimab'uthin rayuwa ita ce rayuwar mu ta duniya kawai ba za a tayar da mu ranar alkiyama ba to kaga wannan rayuwar duniya ta ruɗe su saboda suna ganin abin da ke cikinta na jin daɗi da wannan wargi da wasa da suke yi wannan yake sanya su suka rudu da rayuwar duniya har suna ganin tamkar ba za ta kare ba to waɗannan Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka rabu da su wato ka kyale al'amarin su a wajen Allah ba kada ka ce dole sai ka tirsasa su kan sun zo sun bi shari'a ko kuma kada hanyar su ta zamanto kan cewa ta rude ka amma cewa ka rabu da su ba wai yana nufin kuma kada kai musu wa'azi ba sai Allah ya ce wa dhakir bihi kai musu wa'azi kai wa'azi bihi bil qur'ani kenan ad-damir ya'udu ila al-qur'an wa dhakir bihi kai wa'azi da al-qur'ani wannan haka yake a cikin alqur'ani wurare a ayoyi da dama wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu kai gargadi da alqur'ani ga waɗanda suke jin tsoron za a tayar da su a ranar alkiyama wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da kai wa'azin wanda yake jin tsoron narkon azabata da alqur'ani yun wa'azi da alqur'ani kamar yanda muka ambata shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hudubarsa sai kaga alqur'ani ce daga wannan ne waɗansu daga cikin malamai su ne malaman mazhabar Hanabila suka ɗauka cewa sharaɗin hudu ba ta zamanto ta inganta sai an karanta aya ko da ɗaya ce ta alqur'ani saboda irin waɗannan umarni da Allah ya ce wa dhakkir bihi wa anzir bihi wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id cewa wa'azi kai shi da alqur'ani kuma babu wa'azin da yafi tasiri irin wa'azi da aka yi shi da alqur'ani to Allah ta'ala ya ce ma annabi ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhakkir bihi kai wa'azi da alqur'ani bai faru wanda za a yi ma wa'azin ba domin yayi ta'mimi sawa'un waɗanda suka yadda waɗanda suka dauki addinin nasu waɗanda suka dauki suka yi akan addini sahihi su ma kai musu wa'azin kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id suwaye man yakhafu wa'id almu'minun sune mu'minai masu jin tsoron narkon Allah to Allah yace ai musu wa'azi haka dalika Allah ta'ala yace wa anzir bihil ladina yakhafuna an yuhsharu kai gargadi da alqur'ani ga wadanda suke jin tsoron za a tashe su ranar alkiyama saboda haka wa'azi din da Allah yace wa dhakkir bihi kai wa'azi da alqur'ani ba kawai su wadanda suka dauki addinin su wargi da wasa zakai ma wa'azin ba hatta mu'minai su ma kai musu wa'azi kuma mu'minai su suka fi kowa cancanta dan su ne suke amfani da wa'azi da alqur'ani fa dhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha kai wa'azi idan wa'azin zai amfani sayadhakkaru man yakhsha mai tsoron Allah shine zai samu fa'idar wannan wa'azi sannan su kansu wadanda suke suka dauki addinin su wargi da wasa su ma kada amanta su ma kai musu wa'azi da an ce ka rabu da su to rabuwa da su ba yana nufin kada kai wa'azi ba rabuwa da su ba yana nufin kada kai wa'azi ba ma'anar rabuwa da su shine ka kaurace musu kada ka zamanto tare da su a cikin aikin su kada su ruɗe ka kaga a cikin wannan shine yasa malamai suke cewa kamar yanda yake fatuwar Ta'ifa daga cikin salaf kuma wanda yake yana ɗaya daga cikin abubuwan da wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna kada musulmi kada su yi musharaka da kafirai a cikin idinsu domin idinsu yana daga cikin alamar addininsu gashi kuma Allah ya ce ka rabu da su to idan kai musharaka da su a cikin abubuwan da suke na idinsu to kaga baka yi aiki da umarnin wannan ayar ba shi yasa ranar idinsu malamai suka waɗansu malamai sun tsananta akan cewa hatta gaisuwa kada kai musu duk da waɗansu suna cewa wani ɗaya daga cikin at-tawaddud yana daga cikin la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum yana daga cikin al-mabarra ka gaishe su amma waɗansu malamai sun tsananta bal har suna ganin ma kan cewa yana daga cikin abin da zai kai zuwa ga ridda domin kamar ka girmama abin da suka girmama saboda isa matuƙa wajen umarni da wannan aya to ayar ba tana nufin kan cewa idan ka rabu da su kuma kada kai musu wa'azi ba tun daga shi sai Allah ya ce wadhakkir bihi kai wa'azi da alqur'ani wato in kuma za ka yi musu wa'azin kai musu wa'azi da bayyana hujja alqur'ani menene dalili Allah ya ce antu tusala nafsun bima kasabat wannan bi manzilati ta'dil ai li alla tusala nafsun bima kasabat domin kada rai ta halaka sakamakon abin da ta aikata kada wani mai rai ya halaka sakamakon abin da ya aikata wato domin kafa hujja ba wai ma'anar kafa hujja shine kaji kan cewa to ai nayi ko ka bi ko karka bi ya rage naka a'a kafa hujja shine kamar yanda Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kira yana jin tsoron cewa yayi tafsiri kada bai isar da sakon Allah yanda ya kamata ba har yasa mutane ba su yi imani ba la'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin la'alla zaka je ka halaka kanka ka mutu dan bakin ciki dan ba su yi imani ba to irin wannan shuurin ake so yayin da kake wa'azi ka isa matuƙa wajen bayanin gaskiya har ka rinka tuhumar kanka kana ganin cewar kana bakin cikin cewa baka bayyana sakon Allah yanda ya kamata ba ka zamanto kada ka zamanto fa kai ne sanadiyar da mutane ba su karbi sakon Allah ba saboda ba kai bayani yanda ya kamata ba kun ga akwai bambanci tsakanin abubuwa tsakanin uslubin guda biyu na farko shi gani yake yi ai shikenan na kafa maka hujja na riga na kafa maka hujja ko ka karba ko kuma kan zazzage maka bukun kaulasa wani za ka ga haka yake yi babu wannan kwadayin da rahamar na kan cewa ya janyo kai zuwa ga gaskiya wani kuwa kokarinsa shine ya bayyana gaskiyar in baka fahimta ba ta wannan hanyar sai ce to wataƙila na yi kusuri bari in bita wata hanyar ya kawo ta wata hanyar in baka karɓa ba ya ce wataƙila na yi kusuri ya sake bi ta wata hanyar to wannan shine wanda yake koyi da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kai wannan to Allah ya ce kai wannan dan kada rai kada mai rai ya halaka saboda abin da ya aikata domin idan ya zamanto kan cewar an kyale shi a cikin kafirci ba a yi masa tambihi ba ba a bayyana masa hujja ba har ya je ya halaka kaga laifin waɗanda suka sani domin Allah maɗaukakin sarki ya isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar ma al'umma kuma ya ce ma al'umma ballighu anni walau aya ku isar da sakon Allah a maimako na koda ku da aya guda ne to Allah maɗaukakin sarki ya sifanta halin halakar da rai mai rai zai yi sakamakon abin da ya faɗa sakamakon abin da yayi na mummunan aiki, wannan halaka za ta tabbata ne a ranar alkiyama. Wannan rai shine a ranar da zai zamanto ba shi da wani waliyi. Alwali a nan wajen shine al-nasir, mai taimako in ba Allah ba, wato ba shi da wanda zai taimake shi ya zo ya ce kada a yi masa azaba, ko kuma ni zan kwace shi daga a yi masa azaba, domin shine an-nasir, zan hana a yi masa azaba. Wala shafi, babu mai ceto. Ceto shine wanda zai zo saboda alfarmarsa ya zamanto kan cewa an kyale shi, ba shi mai laifin aka duba ba, wanda ya zo zai masa ceton aka duba saboda karamarsa a wajen Allah, sai Allah ya ce to na kyale shi saboda kai, kamar yadda Allah zai kyale mutane saboda alkur'ani, ya kyale waɗansu su saboda tsazimi, ya kyale waɗansu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ake ambato shafa'a mataki mataki ce, babbar shafa'a ita ce wadda take banta da annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ba wanda zai yi ta sai shi, wanda dukkan annabawa tun daga annabi Adam yana bukatar wannan ceto, hatta annabi Ibrahim yana karkashin wannan tuta ta ceton annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine ceton da annabawa za su zo, suna salihai za su zo da mutanen kirki suna zuwa wajen annabawa, kowa yana tunkuɗe ta yana cewa a je wajen wane, hatta take ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi ceto na bayi a wajen Allah jalla wa ala. Allah ta'ala ya ce masa sal tu'ta washfa tushaffa, ka roka a baka, ka nemi ceto a baka. Wannan ta keɓanta da annabi sallallahu alaihi wasallam, ba wani wanda zai yi ta, la mala'ika wala manzo in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ita ce wanda Allah ta'ala ya ce asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, shine maqami abun yabo wanda kowa zai yabe shi, al-awwalina wal akhirin, kowa zai zamanto yana bukatar, kowa mabukaci ne ga wannan ceto, hatta annabawan Allah, hatta Khalilur Rahman Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, duk suna da bukatar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan ceto. Akwai ceto kuma wanda sauran annabawa za su yi musharaka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, daga ciki shine ceton da za su yi ma al'umma kansu, al'ummomin su kansu wuce sirat. Shi kuma sirat gada ce wanda aka sanya mai siranta akan wutar jahannam, wanda kowa ba zai, ba wanda zai kowa sai ya bi wannan hanyar. Waɗanda suka tsira su ne za su shiga cikin aljanna, waɗanda kuma suka zame su ne za su zamanto sun shi sun fada cikin wutar jahannam. To magana annabawa a wannan rana kamar yadda ya zo a cikin hadisi shine Allahumma sallim sallim, Allah aminci, Allah aminci. To wannan ceto ne na annabawa ga al'ummominsu. Kowane annabi ya nemi al'ummarsa wannan addu'a na aminci da kubuta daga zamewa a fada karkashin sirat. To yana daga sannan daga cikin ceton da yake banta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceton buɗe aljanna, buɗe kofa aljanna, ba za a buɗe ta ga wani ba sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Mutane ko sun tsira sun wuce sirat za su zo suna jira, ba za su shiga cikin aljanna ba har sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nemi a buɗe. Sannan mala'ika ya ce da kai ne aka umarce ni kada na buɗe wannan kofa ga wani in ba gare ka ba. Wannan ceto yake banta da annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma duk wannan akwai kuma ceto wanda yake banda na annabawa na salihai, kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa ash-shuhada za su yi ceto, kuma kamar yadda ya zo haka a cikin hadisi cewa dukkan wani ɗa musulmi, dukkan wani yaro da ya mutu kafin ya balaga zai zamanto mai ceto ne ga iyayensa ranar alkiyama. Saboda haka wannan shi ma nau'i ne na ceto da wanda yake ba kawai na annabawa ba. To sannan iyaye su ma za su yi ceto ga ƴaƴansu, malamai za su yi ceto, salihai za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, kamar yadda ya zo a cikin hadith Allah maɗaukakin sarki zai ce annabawa sun yi ceto, mala'iku sun yi ceto, salihan bayi sun yi ceto, abu wanda ya saura sai ni Rabbul Izza. Allah jalla wa ala sai ya ce to a fitar da dukkan wanda yake da koda ƙwayar zarra ne na kyakkyawan aiki a cikin zuciyarsa, a fitar da shi daga cikin wutar jahannam. Sai a fitar da mutane da ba su taɓa wani aiki ba, bayan kalmar shahada nan da suka yi ba su taɓa wani aiki ba, sannan a fitar da su, Allah ya sanya su a cikin aljanna da albarkacin ceto wanda shi Allah ya maɗauka, Allah jalla wa ala wannan wato rahama ce wanda yake yi bayan ceton masu ceto ya ƙare, sannan shi kuma tafaddulan daga gare shi, falala daga gare shi da rahama daga gare shi, sai wannan kyauta jalla wa ala. Allah ya sanya mu a cikin ceton masu ceto, ya sanya mu a cikin falalar Allah da rahmarsa. Wa in ta'til kullu adlin la yu'khadh minha, rai mai rai wanda ta halaka saboda abin da ta mai rai da ya halaka saboda mummunan aikin da ya aikata da zai ne da zai nemi fidiya da zai nemi fansa daga dukkan abin fansa to ba la yu'khad minha ba za a karba daga gare shi ba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu wa lahum adhabun alim waɗanda suka kafirta da a ce suna da abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya da kwatankwacin sa tare da shi domin su yi fidiya domin su bayar ya zama tofansa wato tara kun san ai idan mutum aka daure shi za a ce bayar da tara sai ya fita ko to ranar alkiyama idan halaka ta halaka mutum zai ce gashi duk abin inda za a bashi duniya gabaki ɗaya zai bayar da ita domin ya zamanto ya samu fansa daga azabar Allah Allah ta'ala zai ce masa abinda na nema daga gare ka bai kai wannan ba kalma shahada ce kawai na nema daga gare ka bata kai abinda bata kai duniya da abinda ke cikin ta ba akan saukin fada to shine wa inta ajil kullu ajlin la yu'khad minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu to Allah ya ce antu bisala nafsun bima kasabat kada mai rai ya halaka saboda abinda ya aikata to wannan shine misalin waɗanda Allah ya ce ulaika alladhina ubsilu bima kasabu to waɗannan sune wanda suka halaka saboda abinda suka aikata in kana so ka san su sune waɗanda suka zamanto ba su da wali ba su da shafi'i kuma dukkan fansar da za su bayar ba za a karba ba to yayin da mutum ya zamanto ya shiga cikin halaka ya zamanto ba mai cetonsa ba mai yi masa alfarma ba mai karban wani abu wanda za a ce ka je kai ta aiki tukur don ka fanshi kanka to wannan ita ce halaka wadda babu wata halaka a bayanta Allah ya kiyashe mu sannan Allah ya sifanta ya ambaci irin abin da za a irin nau'in azabar da za su kasance a ciki shine lahum sharabun min hamim suna da wato ruwan sha wanda yake na tsananin mai tsananin zafi wanda kamar yadda aka sifanta shi a cikin hadisai yayin da mutum ya kusantar da shi zuwa ga fuskarsa don tsananin zafinsa sai fuskarsa ta zagwanye don saboda kuna tun ma kafin ya kai bakinsa wa azabun alimun da azaba wadda take mai radadi bima kanu yakfurun saboda kafircin da suka kasance sun tabbata akai an yi sifanta kafircin nasu da kana don nuna tamakkuninsu a cikin kafirci wato ba sa jijjiga a cikin kafirci ba sa shakka a cikin kafirci ba sa tsoro a cikin kafircin da suke ciki Allah ya kiyashe mu
قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض والذي استهوته الشياطين في الأرض غيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا كتي يا رسول الله كتي أندعو من دون الله شن زام بوتا ما ونبا الله با ما لا ينفعنا abinda baya amfanar mu idan mun bauta masa wala yadhurruna baya cutar da mu idan mun babbautar sa wa nuraddu ala aqabina kuma mu koma akan digadigan mu ba'da id hadana Allah bayan Allah ya shirye mu kalladhi tahawathu ash-shayatin fil ardi hayran mu zamanto tamkar wanda shaytanu suka batar da shi a bayan kasa hayrana yana mai dimuwa lahu ashabun yad'unahu ila alhuda tina yana da ƴan uwa abokai suna kira suna kiransa ya zuwa ga shiriya suna cewa itina ka taho ya zuwa gare mu qul inna hudallahi huwa alhuda kace lalle shiriyar Allah ita ce shiriya wa umirna linuslima li rabbil alamin kuma mu an umarce mu da muslim da wato mu musulunta ga ubangijin talikai wannan misali ne Allah madaukakin sarki yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga shi ga mushrikai yayin da suke neman muminai su dawo ya zuwa ga tafarkin su na shirka su bar addinin da suke akai suke kiran su da mummunan suna suna kiransu saba wato as-sabiun sabawa wato waɗanda suke suka ratse daga addinin iyaye da kakanni suka zamanto sun kirkiro wai sabon addini suna ganin waɗannan su ne batattu wa idza marru bihim yataghamazun idan suka wuce su suka yi musu gamzu suna cewa inna haula'i ladallun waɗannan lalle su ne batattu saboda haka suke kiran su ku zo ya zuwa ga addinin mu to shine Allah ya buga misali da abinda zai kusantar ya zuwa ga tunanin dukkan mai tunani da kuma hankalin dukkan mai hankali Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace shin za mu bauta ma wani ba Allah ba wanda baya amfana mu domin wani amfani bautar gumaka za su yi maka ba za su biya maka bukata ba bal idan ma kana gani kuda zai zo ya hau kansu ya sha daga cikin zumar da aka zuba a jikinsu da sukarin da aka zuba ba zai iya kwace wannan zumar da suka sha ba wa in yasrubuhumu dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min idan ya dauki kudan ya dauka ya tafi ba za su iya kama shi ba za su iya kashe shi ba yau da a ce su wato masu izza ne idan kudan nan yazo ya hau kansu sai a ga ya mutu to amma kuda ya gagare su saboda haka babu wani amfani da za su kawo mana wala yadhurruna idan ban bauta musu ba za su cuce mu ba shi yasa kaga annabi Hud yake ce ma mutanansa yayin da suka ce masa inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu mu dai muna ganin cewar wato waɗansu daga cikin gumakan mu ne waɗansu daga cikin iyayen gijin mu ne suka zo suka shafe ka da mummuna suka taba hankalinka shi yasa ka haukace kake wannan magana saboda haka ka zo mu san yadda zamu yi maka magani kamar yadda mushrikai ma suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan wannan abin da yake zuwa maka wani wato iblisi ne yazo yayi rinjaye akan hankalinka mu tattara kudi mu maka magani annabi Hud me yace ma mutanansa yace fa ajmiu amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan thumma qudhu ilayya wa la tunzirun ku hada kanku da ku da mushrikan da ku da iyayen gijin naku sannan kada wani bakin ciki ya same ku akan hada kan da kuka yi sannan ku yi hukunci ya zamanto kan cewa ku dauki raina ku kashe ni kada ku saurara mun idan har kuna ganin iyayen gijin ku za su iya cutar da ni ya musu kalubale to shine ba za su iya cutar da su ba za su iya cutar da mu ba idan muka ce mun bauta musu in ban bauta musu ba wani raddu ala aqabina kuma ma koma akan dagadugan mu ar-raddu ala al-aqib misali ne da larabawa suke kawo shi na mutumin da ya zamanto cewa yayi doguwar tafiya sannan da ya wannan tafiyar bai cimma burin abin da yake nema ba sai ya sake dawowa a hanyar da ya bi ya warware wannan tafiyar sai ya sake dawowa to kaga wannan me yayi in ban da wahala to wannan shine misalin wanda ya bar addini ma bar addinin mu ya zamanto kan cewar mun koma muna kiran wanda ba zai amfane mu ba rashin kiransa ko rashin bautarsa ko ba zai cuce mu ba sannan duk abinda muka kulla ya zamanto kan cewa mun warware shi mun dawo baya ba'da idh hadana Allah bayan Allah ya shirye mu mun zamanto ala bayyina kalladhi sahawatu shayatin fil ardi hayran to ga misalin da Allah ya buga misalin kamar wanda shaydanu wato aljanu suka batar da shi a bayan kasa ya zamanto yana mai timuwa wannan misali ne a bisa abinda yake na itikadin jahiliya ba tare da tabbatar da itikadin nasu ba ko rashin tabbatar da shi na cewa akwai wato mutum na cewar idan mutane suna tafiya a cikin daji wai aljanu sukan zamanto musu fatalwa in suka zamanto musu fatalwa sai su rinkai musu wato sai su rinka jirkita musu tunani su rikita musu tunani har su batar da su ya zamanto kan cewa ba su san hanya ba to za mu zamanto tamkar wannan wanda aka zo aka rude shi aka musu wato sai aka sanya wato su shaydanun wanda suke zamanto aka mafatalo su ne mushrikai da suke zuwa suke kiran mumini wanda yake akan hanya ake neman ya zamanto yayi ridda shine kamar wanda yake tafiya akan hanya wanda waɗannan aljanu suka zo suka kira shi suka rikita masa tunani suka batar da shi ɗan uwansa mu'mine kuma suna ce masa ka dawo hanya ka dawo waɗannan waɗanda suke kiranka ba mutanen kirki bane aljanu ne waɗanda za su je su kai ka zuwa ga halaka to ya zamu yadda mu zamanto tamkar haka ai dukkan mai hankali ba zai yadda ya zamanto haka ba shine Allah madaukakin sarki yake kawo wannan misalin domin na farko a gane kan cewar su mushrikai da suke kiran mu'mine ya zuwa ga ridda laysu ala shay ba akan wani abu suke ba tunda batar da kamar waɗannan aljanu da suke batar da mutan da suke kiran wanda yake wato wanda yake akan hanya su dauke shi daga kan hanya su raba shi tare da mutanen sa wanda suke su kuma su ne suka san hanya suke akan hanyar daidai kuma ya musalta musulmi da suke kira ya zuwa ga wanda yake nema ga wanda ake kiran sa ya zuwa ga bata suna cewa ka taho ya zuwa gare mu ka taho ya zuwa gare mu to zamu zamanto tamkar haka ne mu zamanto wato mun bar shiriya mun koma ya zuwa ga bata wannan shine halin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari yake cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawl Allah ina neman tsarin ka daga wato a wato kwancewar rawani bayan daura shi wato shine kana kan hanya daga baya kuma ka zo ka batta daga baya ka zo ka warware dukkan abin da kai a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa kada ku zamanto tamkar wadda take warware warware kadinta bayan yayi karfi ta dauki auduga ta kada ta ta zama ya zamanto zare mai karfi sannan kuma ta dauki wannan zaren ta warware shi abinda take yi kenan ta daura ta kade ta daura sannan ta sinci to wanda ya zamanto yayi ridda bayan ya bar addini tamkar wannan ne ko kuma tamkar wanda yazo ya bi kiran waɗanda ba za su kai shi ko ina ba sai bata to shine Allah ta'ala yace ba wannan istifhami ne na inkari zamu zamanto tamkar waɗannan ba zamu zamanto ba ba zamu zamanto waɗanda yake za su kira wani Allah wanda ba zai amfana musu komai ba ba zai cutar su da komai ba kuma ba za mu zamanto waɗanda za mu koma akan digadigan mu ba ba za mu zamanto tamkar waɗanda wato shedan ya batar da su suka zamanto masu imuwa ba su san hanya ba bayan kuma da gashi muna kan hanya ga ƴan uwanmu suna kiran mu kan mu dawo ya zuwa ga hanya to ba za mu zamanto tamkar waɗannan ba qul inna hudallahi huwa al-huda sannan ka ce musu ya rasulullah lalle shiriyar Allah ita ce kadai shiriya babu wata shiriya in ba ita ba kuma wannan shine halin duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya zuwa ga musulunci wanda duk Allah ya sharaha wato ya yalwata kirjinsa ya zuwa ga imani kuma ya yi ilimi ya fahimci imani zai san babu abin da yake da dadi irin babu abin da yake da dadi irin dadin imani babu abin da yake da wato shiriya da yake da warkar da zuci da yake da wato ganin abubuwa gare-gare kamar wato ilimi na addinin musulunci kamar hanya ta addinin musulunci amma wanda yake cikin kafirci kuma fa sai dimuwa yana cikin dimuwa shin me yake kawo shi rayuwar nan yana cikin dimuwa me zai faru gare shi bayan ya mutu yana cikin dimuwa menene matsayinsa dangane da annabawa shin annabawan nan a ce ba gaskiya bane annabi ya zo ɗaya bayan ɗaya kuma aka ce na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan sa ba a samu wani addini ya samu mabiya kamar yanda addinin sauran annabawa ya samu mabiya ba anya ku al'amarin nan ba haka bane yana cikin dimuwa akan sha'anin annabawa yana cikin dimuwa akan ranar tashin alkiyama dimuwa kan dimuwa wanda yake zata hana shi sakat a cikin rayuwa wanda babu abinda zai maganin wannan dimuwa sai al-la'ibu wallahu sai wargi da wasa shine abinda zai mantar da shi ga wannan abinda yake ciki na zuciyarsa na dimuwa to amma shiriyar Allah ko ita ce shiriya domin wanda yake cikin shiriyar Allah baya cikin rikici akan wani abu kamar yanda Allah ta'ala yake cewa qul inni ala bayyinati Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qul inni ala bayyinati min rabbi ni ina kan hujja mabayyaniya daga ubangijina wanda babu ko shakka a ciki kamar ya za ka samu wannan sai ka yi ilimi dole sai ka je ka bai sai ka je ka san sai ka je ka fahimci wannan bayyana din sai ka je ka yi ilimi sai ka san alkitabu was sunna sannan zaka zamanto ala bayyinati min rabbi saboda haka da Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma qul inna hudallahi huwal huda kace shiriyar Allah ita ce shiriya wannan magana ce ta zo daga Allah kuma mai faɗan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya san hakikanin abin da aka sauka a gare shi wannan shaidar kuma ita ce ulul ilmi suke yi
dukkan mai ilimi yana wannan shaida. Shi yasa Allah ya ce shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Duk ma'abucin ilimi mai tsayuwa da adalci da gaskiya mai aiki da ilimin sa zai yi wannan shaidar cewa shiriyar Allah ita ce shiriya, ba wata shiriya in ba wannan shiriyar ba. Wa umirna li nuslima li rabbil alamin, kuma kace an umarce mu da mu musulunta ga ubangijin talikai. Ba a ce wa umirna li nuslima lillahi ba, ba a ce an umarce mu musulunta ga Allah ba, sai aka ce an umarce mu da mu musulunta ga ubangijin talikai, domin nan wajen makamin nuna wato ganewar rububiyar Allah ne ga muminai da waɗanda ba muminai ba. Rububiyar Allah ta hau kan kowa da yake ba Allah ba, mutane da aljanu da mala'iku da musulmi da kafirai da dabbobi da iska da rana da wata da bishoyi, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash-shamsu wal-qamaru wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqo alayhi al-'adab. To shine wannan ubangijin talikan wanda kowa ya miƙa wuya gare shi, to an umarce mu da mu miƙa wuya ihtiyaran, muna masu zaɓi a gare shi, domin kowa yayi istislami ga Allah jalla wa ala. Kowa yayi istislami, ko ka so ko ka ki, wallahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, shine wanda yake duk abin da ke cikin sammai da ƙasa ya miƙa wuya a gare shi. To umarnin da aka yi mana anan shine mu musulunta a gare shi ihtiyaran wa taw'a, muna masu zaɓi muna masu biyayya, shine mu shiga cikin addinin musulunci, mu shiga cikin addinin annabawa, mu shiga cikin addini da yake shine karɓaɓɓe a wajen Allah. Wa an aqimus salata wattaqu, kuma an umarce mu da mu tsayar da sallah. Aka keɓance umarnin tsayar da sallah daga cikin al'amuran addini da ambato saboda girman sallah da muhimmancinta, domin da ita ne, da tsayar da ita ne addini yake tabbata. Wattaquhu, kuma ku ji tsoransa, wato ku yi taqwa shine ku zamanto kun kiyaye iyakokinsa. Wa huwa allazi ilayhi tushrun, shine wanda gare shi ake tayar da ku gabaki dayanku, shi kadai kuma tabbas gare shi ake tayar da ku, domin wannan taukidin yana nufin wato gaskiyar tashin alkiyama, wanda yake shine zai sanya mutun yayi addini, wanda duk bai sakankance da sha'anin ranar alkiyama ba, to addinin sargagge ne, addinin sa babu ikhlasi. Duk wanda yake addini dan saboda duniya, to shine addinin munafiki, dan saboda ya samu amfanin duniya. To shi yasa aka karfafa sha'anin wato tashin alkiyama, dan shine dalilin yin addinin gaskiya, shine dalilin yin addinin gaskiya tsira ranar alkiyama. Sannan Allah ya sifanta kansa da sifofi na izza, da sifofi na ganin girman sa, yace wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq, kuma shi Allah shine wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasa bil haqqi, da gaskiya, wato ba da wani abu ba, ba da wasa ba, ba dan ƙarya ta tabbata ba, a dan gaskiya ta tabbata. Wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhu alhaq, kuma ranar da yake cewa kun, ku kasance, ka kasance kai abin umarni, da abin da aka yi umarni da ka kasance, fayakun sai ya kasance, qawluhu alhaq, zancensa gaskiya ne. Wannan akwai taqdimu wata akhir, qawluhu alhaq yawma yaqulu kun fayakun, zancen Allah gaskiya ne a ranar da yake cewa kun fayakun. Babu wanda zai musu wannan magana, shine ranar tashin alkiyama. Qawluhu alhaq, magana sa gaskiya ce, domin kowa zai amsa, yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila, ranar da Allah zai kira ku sai ku amsa kiransa, kuna masu godiya gare shi, kuna cewa labbaika wa sa'adaika. Idan ya kira mutane, muna cikin karkashin kasa, mun zamanto turbaya, babu alamar mu, amma idan Allah ya kira mu yace kun fayakun, mu kasance, duk sai mu tashi muna amsa kiransa jalla wa ala. Kira ɗaya ne. Wato a cikin wannan akwai wato muqarana na asalin halitta da kuma tayar da halitta bayan mutuwarsu. Kamar yadda Allah shine ya halicci sammai da ƙasa da gaskiya, kana ganin gwanintarsa a cikin halittar sama da cikin halittar ƙasa, irin duk abin da Allah ta'ala ya sanya na asrar a cikin halittarsa yana nuni ga iko cikakke. Ka san ba wanda zai iya wannan halitta sai mai cikakken iko, kuma masani, akwai ilimi a ciki. Tun daga shi har yanzu halittar ake karantawa, ba a gama karanta ilimin halittar ba, har yanzu halittar Allah muke karanta ba mu gama karanta ilimin halittar Allah din ba saboda ka san akwai ilimi a ciki akwai kuma karfi da iyawa to yayi wannan saboda haka to wanda kuma zai yi rana tashin alkiyama bayan kun mutu bayan mun mutu gabaki daya ya dawo da mu to wannan shi ma abu ne wanda yake tabbas tabbatacce ne magana ce ta gaskiya kuma idan yayi na farko to yin na biyun ba zai zama to abun mamaki ba ba zai zama to gagar ba dau a gare shi ba domin wanda yayi na farkon wannan ikon nasa shine zai ba shi ikon yayi wannan na biyun wannan ilimin nasa shine ya tabbatar masa da wato ilimin yayi wannan na biyun shi yasa yace wa yawma shi yasa ya shimfida da asalin halitta kamar yanda Allah ta'ala yake faɗa a wadan surare kamar bada'ana awwala khalqin nu'iduhu kamar yanda muka fari farkon halitta haka muke mayar da halitta wato na farkon bai zamanto mafi buwaya ga Allah ba ai na biyun bai zamanto mafi buwaya ga Allah ba ga na farkon idan na farkon bai buwaye shi ba taya na biyun zai buwaye shi a fara halitta daga abin da yake babu shine mafi wahala ko kuwa bayan da akwai shi a mayar da shi wane ne yafi sauki wa huwa ahwanu alayhi haka Allah ta'ala yace wa huwa ahwanu alayhi wannan mayar da halitta shine mafi sauki a gare shi ya ma fa na farkon tare da cewa na farkon ba wahala bane amma ga dukkan mai hankali ya san cewa na biyun shine ahwan na farkon da na biyun duk daya ne a wajen Allah babu wani wanda yake zai iya gagararsa amma ga dukkan mai tunani hankali zai nuna kan cewa ai na biyun ma shine ahwan shine mafi sauki bisa wanda yake na farkon walahu almulku yawma yunfakhu fi sur mulki na Allah ne shi kadai yawma yunfakhu fi sur a ranar da ake hurawa a cikin kaho ita ce ranar alkiyama mulki na Allah ne shi kadai tunda Allah ta'ala yana cewa limanil mulkul yawm wane ne da mulki a wannan rana Allah zai faɗi wannan babu wanda zai amsa masa dan babu mai amsawar dukkan mutane da suke bayan kasa an hura kaho sun mutu waɗanda suka yi saura mala'iku daga hamalatul arsh da su jibrilu da mika'il da israfil su ma duk sun mutu babu kowa kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yanda muka faru farkon halitta haka zamu dawo da shi yanda yake daga farkon halitta babu kowa sai Allah sannan Allah ya faru halitta to haka Allah zai mayar da duniyar ta zamanto halitta ta zamanto babu kowa sai shi kuma a lokacin ne zai ce wane ne da mulki a wannan rana babu wanda zai ansa mun Allah sai Allah ta'ala ya ce lillahi alwahid alqahar mulki ga Allah ne wanda yake shi kadai mai cikakken iko mai rinjaye akan dukkan wani mulki wani sarki ya Allah zai ce aina mulukul ard ina sarakunan bayan kasa aina aljababira ina jabbirawa aina alfara'ina ina fir'aununi liman almulku alyawm to waye da mulki a wannan rana lillahi alwahid alqahar Allah ya amsa ma kansa to shine nan Allah yake cewa walahul mulk nan taqdimin alkhabar ala almubtada domin ya nuna ikhtisasi mulki yake banta gare shi jalla wa ala yawma yunfakhu fi sur a ranar da ake hurawa a cikin kaho wannan ya tabbatar mana da kaho wanda yake halitta ne na Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi aka tambaye shi masur ya rasulullah menene wannan kaho ya rasulullah yace qarnun yunfakhu fihi kaho ne wanda za a hura a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaifa an'um yaya zan ni imtu da rayuwar duniya wa sahibul qarni qad iqtahama alqarn wa hana jabhatahu yantadhiru mata yu'maru fayunfakhu fihi yaya zan ni imtu da duniya alhali ma'abucin hurawa a cikin kaho ya kama kahon ya sa shi a bakinsa ya daga fuskarsa yana duba yaushe za a umarce shi ya hura a ciki sannan ya hura hankalin sahabbai ya tashi suka ce ya rasulullah famadha naf'al aw fama naqul me zamu ce yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa 'ala allahi tawakkalna ce Allah ya ishe mu madalla da shi a madogaro kuma ga shi muka dogara wato kenan wannan ita ce magani na wannan tashin hankali shine shiri na wannan tashin hankali shine tanadi na wannan tashin hankali to shi yasa wato halin da annabawa yake daban da mu halin da muke ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kun san abin da na sani la bakaitum kathiran wa la dhahittum qalila da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kan to shi yana ganin wannan sahibul hut shine Israfil malaika Israfil yana daga cikin malaiku da sunan su yazo a cikin alkitabu was sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da daddare zai yi sallah yana buda addu'ar sallar sa da addu'a dake cewa Allahumma rabb Jibril wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya ambace shi to Israfil shine sahibul hut kamar yanda yazo a cikin hadisi shine wanda yake rike da wannan kafan wanda za a umarce shi zai hura a cikin sa ya zamanto kowa da kowa ya mutu kowa da kowa zai mutu idan yaji wanda duk yake a bayan kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wanda yake ya shimfuda yadi zai saya yadin da bai dauka ba kenan kudin da bai bayar ba kenan aka hura kaho ya fadi ya mutu wani ya dauki loma zai kai bakin sa tsakanin sa da wannan lomar sai dai ranar alkiyama ba zai kai ta bakin sa ba daga anyi kuma ba wannan shine wanda yake babu wanda ya san wannan lokacin la malaika wala manzo ballantana wani aljan ba wanda ya san wannan hatta shi Israfil kamar yanda yazo a cikin wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana cikin sahih muslim kada shi kansa yana sauraro mata yi umar yaushe za a umarce shi ba an gaya masa bane yana kirgawa yana cewa to lokaci ya kusa yana jira sai umarnin ya zo masa daga Allah jalla wa ala don babu wanda ya san wannan lokacin tunda har shi ma mai mutuwa ne har shi ma da zai hura kowa ya mutu shi ma mai mutuwa ne to wannan shine yake tabbatar da mulki ga Allah jalla wa ala to kuma wannan mulkin shine zai tabbata a wannan rana to Allah yake gaya mana mu ga wannan kasaita ta Allah mu ga wannan girma na mulkin Allah mu ga wannan isa na mulkin Allah mu ji tsoron sa alimul ghaibi wash shahada masanin gaibu kuma masanin abin da yake a bayyane al ghaib shine duk kullu ma gaba anka duk abin da yake ya buya daga gare ka to kuma gaibin Allah yawa gare shi mai rintsi ne sanin sa yana daga cikin rintsin sanin gaibin Allah ilmin sa'ar alkiyama da ba ta da wani alama da ba ta da wani lokaci wanda yake wani ya san shi kuma wash shahada kuma abin da yake bayyane sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar wa huwa alhakimul khabir kuma Allah shi gwani ne alkhabir masani mai cikakken sani alhakim shine wanda yake baya abu dan wasa kuma baya abu dan wargi baya abu dan wauta dukkan abin da Allah ta'ala ya akwai gwaninta alamar hikimar Allah jalla wa ala shine ka duba halittar Allah sai kaga hikimar Allah duk abin da ake karantawa wanda suke zuwa suna karanta ilimin halittar dan adam da ilimin halittar sararin samaniya da ilimin halittar abubuwan da ke bayan kasa ba abin da suke nunawa sai gwanintar Allah sai hikimar Allah kuma wato koda baka tsaya kai zurfin ilimi ba hikimar Allah bayyanan naci hikimar Allah a bayyane take a cikin yanda yake abubuwan sa ka gani yanda Allah madaukakin sarki yayi tsarin wato halittar rayuwar dan adam ka tsaya ma ka ga yanda Allah madaukakin sarki ya sanya ka ka zamanto kai mai mantuwa ne hikimar da ke cikin wannan inda baka da mantuwa ba za ka iya rayuwa ba inda baka da mantuwa ba za ka iya rayuwa ba dan in ka tuna abinda ya zamanto in ka tuna zafin yanzu da lokacin da aka yi wa mutum mutuwa zafin wannan da bakin cikin mutuwa inda a ce haka zaka dawoma a cikin wannan zaka iya rayuwa to kaga inda Allah madaukakin sarki ya maka wannan ya sanya ka kana mantawa ya sanya ilimin ka takaitacce ne ya sanya ilimin ka takaitacce ne abu da yawa ya rufe maka daga ciki baka sani ba wanda da ka sani ba zaka iya rayuwa ba inda ka san abin da zai faru da kai gobe ba zaka iya kaiwa goben ba to amma Allah madaukakin sarki maka hijabi to irin waɗannan da zaka rinka tunani abubuwa da za su rinka faruwa da kai a rayuwarka kana ganin gwanintar Allah a ciki zaka tabbatar da kan cewa Allah shine al-hakim to hatta a cikin yanda Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwa kan cewa za ta zo ta kare kuma tashin alkiyama din ya zamanto kan cewa ba yadda za a mutu din lokaci ɗaya ne wanda duk suke sauran bayan ƙasa duk za su mutu kuma da horawa a cikin kaho duk akwai gwaninta a ciki akwai hikima a cikin wannan wata hikima ba za ta taba bayyana ga mutum ba sai ranar alkiyama kamar yadda aka rubuta daga sayyidina ali alqadar qaddara sirri ce ta Allah ba ta bayyana sai ga mu'mini a cikin aljanna kar tashi kana ta neman abu kaga baka samu wannan abun ba kai bakin ciki ba za ka taba gane me sirrin da Allah ya hana ka wannan abun ba sai in Allah yayi kai mai rago ne a cikin aljanna sai ka gane sirrin sai ka ce kai ashe abai abun haka yake to sai ka gane gwanintar Allah to so ake yi kai imani da Allah ka gaskata Allah saboda zuciyarka mai imani ce mai sanin Allah ce ka gaskata Allah kai da cewa akwai hikima a cikin dukkan abin da yayi din sawa'un ka san hikimar ko baka sani ba ka buga dalili ka buga ma kanka dalili da abin da ka gani na hikimar Allah ya zuwa ga abin da baka gani ba cewa shi ma wannan akwai hikima dan al-istishab dalili ne na hankali wanda aka san shi akan ka'ida akan tafarki guda daya ka san cewa dukkan ayyukan Allah da ka fahimci hikimar su kana ganin hikimar su to wanda baka fahimci hikimar su din ba kai imani cewa su ma akwai hikima to ranar alkiyama sai Allah ya saka a cikin wanda za su ga wannan hikima kuma Allah shine al-khabir shine wanda yake iliminsa ya isa matuka wajen kebancewa da sanin wato zahiri da batini ilimin wanda yake zai iya baka labarin abu dan ka san akwai ilimi wanda zaka fahimce shi ka san shi a cikin zuciyarka haba zaka iya bayanin sa ba saboda yana da rintsi ba gaba fahimtar sa ba kenan shi zaka ga idan mutane suna muzakara mutane suna karatu yawanci wanda suke muzakara na fahimta sai ku karanta a ce kowa ya karanta in ka karanta sai a ce to yi mun bayanin wannan kai mun bayanin mas'ala kaza kai mun bayanin sharuɗan aikin hajji to idan ya iya ya kawo sharuɗan to ya fahimci shi kenan amma ko da ya ce na gane to kai bayani na gane in ya kasa bayani to har yanzu akwai sauran bayani bai riga ya fahimta ba saboda haka ilimi ba wai kawai shine ya zama to ka san abu a cikin zuciyarka ba ka sami ikon kuma yadda zaka bayyana shi to wannan shine ilimin Allah da Allah ya subhanahu kansa da cewa al-khabir wanda yake sanin sa mai rintsi ne da yake sanin sa ya rata da bayanin dukkan al'amura abinda yake siranta da abinda yake a koye da abinda yake a bayyane zai yi bayanin sa jalla wa ala saboda ya san komai kuma sani wanda yake cikakken sani wanda babu koda gurgurdin jahilci a cikin sa to wannan Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗannan sifofi nasa yayin da yayi umarni ga musulunci ga wato yayin da yace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kan cewa mu an umarce mu da musulunta ga ubangijin talikai domin mu san wane ne wannan ubangijin talikan da ya cancanta mu musulunta a gare shi tamkar wannan sharhi ne ga inna hudallahi huwal huda shiriyar Allah ita ce shiriya yanzu waɗanda suka zamanto wannan shine ubangijinsu mai wannan sifofi sune ahada koko waɗanda suke masu bauta ma la yanfa'uhum wala yadurruhum wanda baya amfanin su kuma rashin bautar su baya cutar su wanda yake ko shine halin gumaka kada mu ce ai babu asasi na wato misali na kamantawa tsakanin mushrikai da Allah hakika babu misali amma Allah yayi shi yasa muke faɗa Allahu khairun amma yushrikun Allah ne ya fi alkhairi koko wanda suke shirka da su sannan Allah ya kawo irin abubuwan da yake kowanne ya faɗa ya ce a ilahun ma Allah ya kirga su har sau biyu har wurare biyar ko shida ne a ilahun ma Allah to wannan ba wai yana nufin kan cewar ana cewar an ɗaukaka waɗannan gumaka sun kai matsayin Allah ne kalla wa hasha a'a dan raddi ne ga waɗanda suke bauta musu ba Allah ba kan cewa laisu ala shay da kuma tabbatar da kan cewar waɗanda suka yi imani ahada su ne mafi shiriya kuma kan cewa shiriyar Allah ita ce tabbas shiriya tabarakallahu rabbul alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء صحاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.